رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته الى يوم الدين. بايعك يا الله. السلام عليكم ورحمه الله. barkanmu da taduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da nawa kenan ga wata yau 23 kenan 23 ko 23 ga watan Safar a wannan shekara ta 1419 wanda kuma ya dace da yammaci na 17 kenan ga watan 6 a shekara ta 1998 idan ba kuma taba aje da muna cikin babin da yake magana akan sharuɗan sallah ko to amma nazo in danyi mana muraja'a kadan abinda nake nufi da muraja'a kana ta da modan su hukunce hukuncen baya wani lokaci idan mutum da cikin karatu da yawa sai wadansu al'amuran su abin nan sa da yawa kamar matsalar da muka taba a jiya mun yi magana akan wato cewa kin mace na iya kiran sallah ko ba za ta yi ba dan ku ji abin da aka dogara da su wajen cewa tana iya yi ko wato ainihin ikama da kiran sallah akwai asar da aka karɓo daga Wahab ibn Kaysan ɗaya ne daga cikin tabi'ai yace su'ila ibn Umar an tambayi Abdullahi dan Umar wanda kun san Abdullahi dan Umar yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce da shi hal 'alan nisa'i adhanun shin mata za su iya yin kiran sallah ko ba za su yi ba fa ghadiba sai Abdullahi dan Umar yayi fushi wa qala yace ana anha an zikrillah shin kana so in hana mutane zikirin Allah ne mana ambatan kiran sallah yana cikin mai ambatan Allah to tunda ambatan Allah ne ya shafi maza ne kadai ko da mata shine fahimtar Abdullahi dan Umar wanda yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa hadda shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabaqun min as-sahabi fawqa al-alf kad nakalu min al-hadisi 'an al-mukhtar khayr mudar abu hurairah sa'd jabir anas siddiqah wa ibn abbas kadabna umar sunu kenan su bakwai abu hurairah ne shugaban su sai sa'ad bin abi waqqas sai jabir ibn abdullah sai anas dan malik sai aisha radiyallahu ta'ala anha sai abdullah dan abbas abdullah bin umar an gane ku yana cikin fuqaha wa sahaba kuma wannan kafar na abdullah dan umar ibn abi shayba ya rawaito shi a cikin littafin sa al-musannaf bi sanadin jayyid kuma imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa ya kafa hujja da shi bisa ga wannan matsala ta jawaz halattun kiran sallar mace ko ikamanta na biyu sai abin da ya shafi Aisha an karɓo daga Aisha radiyallahu anha annaha kanat tu'azzinu wa tuqimu ita Aisha takan yi kiran sallah a wani lokaci har kuma ta yi ikama wata ummun nisaa ta yi wa mata ƴan uwanta limanci wata taqifu wasahunna sai ta tsaya a tsakiyarsu kamar yadda muka faɗa jiya wannan hadisi na Aisha kuwa rawahu al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra والحاكم في المستدرك وابن ابي شيبه في المصنف وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف والدارقطني معلم حديثنا الدكتور رويدوشي كما حديثي ne sahihi dan yana da shawahi an gane ku wato kaga wannan hadisin na Aisha ana kafa hujjar shi kan matsala biyu ko uku kiran sallan mace ikamanta sanan gome limancinta duk da asar guda daya kuma ya tabbata daga Aisha Allah ta kare da gareta sannan dangane da abin da tafi limancin mace an karɓo hadisi daga Ummul Hasan ita Ummul Hasan tana cikin ta da ita ce ra'at Ummu Salma ta ga Ummu Salma zaujan Nabi sallallahu alaihi wa sallam wato matar annabi ta ummun nisaa tana yi wa mata limanci wa taqumu wasahunna wannan hadisi shi ma sahihi ne duk da wadannan asar ne Imam Shawkani ya kafa hujja cikin littafin sa As-Sayyidul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hada'iq al-Azhar bisa ga waɗannan matsaloli sannan ya ce ba a iya samun goyon baya da hadisin annabi da yake cewa innamal nisa'u shaqa'iqur rijali innamal nisa'u shaqa'iqur rijali sannan dai mata ai dangin maza ne ma'ana cikin duk abin da ya tafi hukunce hukunce sai abin da dalili ya zo ya keɓance su kaɗai sannan za a keɓance su amma matuƙar dalili bai keɓance su kaɗai ba to za a tafi a haka an gane ko to duk da haka wato wannan hukunci na kiran sallar mata jawaz ne bai kai wajibi ba ja'izanci ne ta yadda in an yi ba sako akai ba an fahimta ko sannan kuma za su yi ne in suna cikin gida su kadai za su yi sallah ya halatta su yi kiran sallah gurgurda yadda za su yi da junan su wanda za su yi samun fallon kiran sallah ba ta akai mace ta zo masallaci na kansu salawat ko juma'a su kiran sallah ba wannan babu wanda ya faɗa haka cikin sahabbai ko tabi'ai dan kanmu fadada hadisin inda ba inda yake mu kara masa fadi mu za a daidai inda hadisin ya tsaya, ina ba da fahimci wannan matsala, to Allah ganar da mu. To daga nan sai jiya wani ya je homin tambaya, mun kawo hadisin annabi da yake cewa idan an kammala kiran sallah za a ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmudan lil ladhi wa'ata. Wannan shine abin da ya tabbata cikin ingantacciyar riwaya. Sai wani ya daga baki yace kalmar innaka la tukhlifu al-mi'ad, wani malami ya inganta ta ce ta inganta, sai ce bata inganta ba ko. To banda ita ma akwai ziyada guda hudu, dukkan su guda hudun nan ba su inganta ba. To shine nan zan karanta muku su daga littafi. Sai daga ciki fadin ka innaka la tukhlifu al-mi'ad wa hiya shazzatun, wannan ziyada ce shazza, kidan ji hadisi shaz marawa zai rusika, a wato marawa hu asika mukhalifan liman huwa awsaq minhu, mukhalifan lisiqat aw awsaq minhu, wannan kina da kike hadisi shaz, da zaran hadisi ya zama shaz ya zama ba abin kafa hujja da shi ba kenan. An gane ko? Imam al-Bukhari ne ya kawo wannan riwaya ta wata take kuma shazza. Na biyu kuma da fadin mutum Allahumma inni as'aluka bi haqqi hadhihi ad-da'wa, wadansu suna kara wannan kalmar, ita ma bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. An gane ku? Ta uku kuma akwai wanda suke kara kalmar sayyidina, ati sayyidina muhammadan alwasilata, kalmar sayyidina din nan ita ma bata inganta daga bakin annabi ba, mudarat ce. Kari na hudu wa darajatu rafi'a, ita ma bata inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. An fahimta ku? To waɗannan su ne matsalolin da na so in kare mana don mu cikin gefen da muka samu a darasin da suka wuce baya kan matsalan kiran sallah. Yanzu sai mu koma kan babu mu na shurutus salat. Ajiya hadisi da me duk ba su inganta ba, duk ba su inganta ba, waɗancan ba ma su kai matsayin wannan ba, sai yasa ko girga su ba a yi. Kace mai malam ya sai mai mun gajiya. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي وعدته ديننا متون زيتيا شي ne abin da inganta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam kace yau garin mana wa darasi na 18 zamu tashi kan hadisin ummu salma wa an ummu salma radiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummu salma ta tambaye annabi sira da amincin tabbata gare shi tace da shi atusallil mar'atu fi dir'in wa khimar, shin mace za ta iya yin sallah da riga da gyale kadai? Ad-dir'u anan riga, dogon riga da mace ke sawa, al-khimar kuma shine gyale, dukkan mayafin da za ta rufe kanta da shi har kafadanta shine gyale. Bi ghairi izarin, ba tare da ta sa izar ba, izar shine zane da za ta daura daga kasa. Shin mace za ta iya yin sallah da waɗannan guda biyun kadai? Qala, sai annabi ce idza kana ad-dir'u sadigan, eh za ta iya yi idan rigar ta zanto yalwatacciya, yughassi zuhura qadamaiha, za ta iya lallabe bayan kafafunta. Ma'ana idan rigar ba ta sutura bayan kafafunta ba za ta yi sallah haka ba. Idan rigar ta sa doguwa da lungu wata ta sauka har kasa ta rufe bayan kafarta, to shikenan za ta yi sallah da ita a haka din, ko da babu wani zani daga kasa. In kuwa ba ta da tsawo, ma'ana ta dage mata ta yadda kaurinta ya bayyana, to wannan ba za ta yi sallah da ita haka ba. Wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wa sahaha al-a'imma wa qara. Imam Abu Dawud ya rawaito shi, amma da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce hadisi ne mawqufi, suka ce wato fatawar Ummu Salma ce bai inganta daga bakin annabi cewa shi ba da fatawa da haka ba. An gane ku? To da yawa kuma daga cikin malaman hadisi ma sun da'ifantar da hadisin, saboda a cikin sanadinsa akwai wata mai suna, wata mace mai suna Ummu Muhammad, an ce wahiya la tughraf, wato majhula, kamar yadda Imam Az-Zahabi ya faɗa cikin littafin Mizan al-I'tidal fi naqd ar-rijal. To sai ya saura mu gane cewa menene wannan matsalar. To tun jiya mun riga mun gabatar abinda ake bukata ga mace in za ta yi sallah, ko ina a jikinta ya zanto yana rufe, sai mai sai fuskar ta kadai, ba ya taba ko da kafarta ta bayyana, ba ya taba gashin kanta ko wuyanta ko kunnanta ya bayyana, za ta rufe jikinta ne gaba daya da tufafin da yake mai kauri kuma yalwatacce, wanda bai maimaita ba, sannan wanda yake mai gamammiyar taga ba wanda yake mai tarkar ba. Haka ake bukata lokacin da mace za ta yi sallah. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. أنكرت حديثي لدى عامر بن ربيعة الله تعالى جاء قريش يتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منكسا تيتا ردع نمسا ردع نمسا سبت قريش في ليلة مظلمة أولا دري ميتهم قدسي فأشكلت علينا القبلة سي القبلة تبتش منا وتسرع حالي متفياكنا suka rasa ina ne inda alƙibla take za su yi sallah, ba da rana bane ko ballanta za su yi izra da waɗansu al'amuran da za su gane alƙibla da su. Fa ballaina, sai muka yi sallah hakan ba tare da mun tantance ina alƙibla take ba,
falamma qala'at ash-shamsu, lokacin da rana ta fito, idza nahnu sallayna ila ghayri al-qibla, sai ga ya bayyana gare mu cewa ashe inda muka kallata jiya muka yi sallah ba al-qibla bace ba. To sai muka zo wajen annabi muka tambaye shi, fa nazalat, sai wannan aya ta sauka, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi, a duk inda aka juyar da ku, a duk inda aka fuskantar da ku, a nan yardan Allah take. Ma'ana ana nuna musu kamar sallar su da suka yi kenan ta yi. Yanzu wannan hadisi Ibn Hajar ya kawo shi a nan gurin don ya fa'idantar da mu fa'ida guda biyu. Fa'idan farko, yana cikin sharaddan sallah fuskantar ina al-qibla. Fa'ida ta biyu, wajibcin fuskantar qibla din nan na faduwa idan mutum ya rasa inda al-qibla take. Idan mutum ya yi demuwa bai san inda al-qibla take ba, duk inda ya fuskanta ya yi sallah, inda yake kyautar sannan ne al-qibla ya yi sallar ta riga ta yi. To wannan hadisi akhrajahu Tirmidhi wa da'afahu Imam Tirmidhi, ya rawaito shi kuma yake hadisi ne da'if. To sai dai hadisin yana da hadisi na Jabir dan Abdullahi wanda shi kuma ingantacce ne, kuma abinda wannan ke nunawa shi wancan ke nunawa, dan haka naso wato ainihin in karanto mana shi kuji na Jabir dan Abdullahi dan ku hada alaka tsakanin shi da wannan hadisin Jabir dan Abdullahi wanda yake kusa da wannan, yake cewa kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi masiratin aw sariyatin, mun kasance tare da annabi a wata tafiya da muka yi ko kuma cikin wata sariya. Abinda ake kira sariya shine rundunar yakin da annabi bayar. Annabi kan zabo dan sarar a kan sojoji cikin sahabbansa, ya tura kai ce ku je leken asiri da rekara ku lo tsomuna wani shiri abokanan adawa ke ciki. To irin wannan rundunar da aka tura wanda annabi baya ciki, wanda ba ita ce babban rundunar ba, ita ce ake kira sariya. Jabir dan Abdullahi yace in ma dai mun kasance cikin wata tafiya ko mun kasance cikin wata sariya, an gane ko fa sabana gaimun, sai girgije ya zo lullube sama aka yi duhu mai tsanani, fataharraina waqtalafna fil qibla, sai muka yi sabani cikin al-qibla. To a ina ne al-qibla? Wani ce ainan ne, wani ce a ga gabas din nan, wani ce ga tanan. Waqtalafna, sai muka yi sabani. Da muka yi sabani fataharraina, sai muka yi kirdado. Da muka yi kirdado, wanda yake jin nan sai gabas sai ya kalle ta sai ya salla, wanda yake jin nan sai shi kuma sai kalle ta ya salla, duk sai suka san alamomi. Fa sanna kullu rajulin minna ala hida, kowa ya sallaci kai. To kun dake ne idan kuka yi tafiya dukkan kun yi demuwa, ba wanda ya san inda gabas take bisa ga yakini. To sai ku yi yakina, sai ku yi kirdado. Wani a san kai na ne kake gani sai nan ne kai, ba wani yake kai ne ina ganin lalle nan. Idan kun yi tarayya waje guda, to sai ku kalli duk inda kuka kalla kuka sallata yi. Idan kuma wani yace a ni ina jin lalle nan ce, wani ya zace kai ba nan bace nan ce, to kowa sai yayi inda yake jin nan ce. Na haka sa bai take. Fatalla kullu rajulin minna ala hida, kowa zai sallata shi kadai, wanda yake jin nan sai yayi, wanda yake jin nan sai yayi. Lina alama yace fa ja'ala ahaduna yakhuttu bayna yadayhi, kowanne sai ya sanya alama yin zane a gaban sa. Lina alama amsinatana, dan idan wannan don yaya ya goga jimare ya kau, mu gane ina muka kalla muka yi sallah. Falamma asbahna, yayin da muka waye gari, nazarnahu, sai muka je muka kalli alamomin da muka sanya jiya. Fa idza nahnu qad sallayna ala ghayril qibla, sai ga mu duka ba wanda ya dace da qibla, kowa wata duniya yake kallon sallah daban. Fa zakanna zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai muka je muka fada wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai muka ce to ga irin kwafar da muka yi jiya, yaya sallar mu take? Sai annabi ce kad ajza'atkum salatukum, sallar ku duka tayi, sallar ku duka tayi. Yanzu wannan hadisin ya kara fito da ababen bidiyo sama da wancan ko, kuma suna ba da tantaba na daya. Wannan hadisin jazar kuma ingantacce ne, saboda haka wancan ma ya inganta, saboda ya zama shahid na wannan kenan. Inda ban musulman mazajen wancan kadai bai yi ne, a bayan hada da sauran ruwayoyi ya zama mai hadisi saki. Dan haka hukuncin kallon al-qibla sharadi ne cikin sharadin sallah. To sai dai fa idan mutum ya yi tema ko ya fata, to duk inda ya kalla ya sallah shi kenan. Wannan kuma ke nuna mana cewa inda ka gamsu cewa bisa ga zatonka nan ne al-qibla, nan kadai za ka kalla kai sallah. Sabanin wata magana ta malamai da suke cewa yin sallah hudu za ka yi kenan. Ka kalli nan kai sallah, ka kalli nan ka sake maimaitawa, ka kalli can ka sake maimaitawa, in ka kalli jiha hudu lalle ne ka kalla al-qibla a ciki. Haka zan su malamai suka ce. To kaga wannan za ka yi sallah daidai har nawa? Hudu. Amma yadda wannan hadisi na Jabir kuma ke nunawa, inda duk ka gamsu cewa nan ne al-qibla sai ka yi, ko da daga baya ya bayyana cewa ba nan ne al-qibla ba sallan ka ta yi. Dan ga annabi ya tabbatar ce kada ji ajza'atkum salatu, da duk cikin ba wanda ya dace da al-qibla. To inda malamai suka yi sabani shine kai ne ka kallan nan kai sallah, sai ka gama sallah kenan ka ga assalamu alaikum, sai wani ce ina ka kallan kai sallah kace ne dai ayya ai ga gabas din nan, ya zanto akwai ragowar lokaci, zaka nuna ta sallah ko ba zaka nuna ta ba, lokacin sallah bai fita ba. Kana gurin ba dan sallah malamai suka ce ba zaka nuna ta ba, suka ce ba ka gama ba, lokacin da zaka kalla sallah ai ya ki sai da kai kirdado da zaka kalla al-qibla ko sai da kai kirdado kai ijtihadi kana su cewa nan ne
to daga bayan ko bayan ka gama sallah sai ka gane ba nan bane sallar ka ta yi ba za ka yi ta ba. Wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i, shine ra'ayin Imam Ahmad, shine ra'ayin Abu Hanifa da dama daga cikin malaman Kufa suka ce matukar kayi yakini kayi kirdado ba ka gama ba ai ka gama assalamu alaikum shikenan magana ta riga ta kare. An bayyana ku wadan suka ce a'a ai tunda dai akwai ragowar lokaci yatajaddadu al-khitabu ilayka maratan ukhra magana da aka yi cewa inna salata kanat al-mubin kitaban mafuta za ka sake kallon ka da tsawon lokaci kuma ga gaba ka gane saboda ka dole sai ka umarnin ya tawajjahu ilayka maratan ukhra ayoyin sai sun sake halalar ka yaya ga lokacin da kuma gaba sai kika sake kenan haka sauran malamai suka ce. An fahimta da kyau? Wa alaikum salam wa
rahmatullah.
Ba ba komai zaka tono ba amma idan wani tono ba bai ta zai zakara ya tono ka idan yake tsire ka ba shi ba shi da kira to wannan aya malamai sun yi ta cikon aya shine walillahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thumma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim. Wannan aya tana cikin surorin tana cikin suratul baqara. Suratul baqara ko madaniyya ce to me take nufi? Ubangiji ta Allah ce walillahi al-mashriqu wal maghrib mahudar rana da fadarta duk mallakar Allah ne. Fa aina ma tuwallu duk inda aka juyar da ku an gane ku fa tamma wajhullah anan fuskar Allah take inna Allah wasi'un alim lalle Allah mai yalwa ne sannan kuma masani mai yalwa ne wajen baiwa da rama masani ne kuma cikin al'amuransa. To malamai sun yi safanin fassararta. Fassarar farko shine waɗanda suka kafa hujja da ita bisa ga cewa wannan aya tana magana ne ga mutumin da yake tafiya sai al-qibla ta rike masa. To a irin nan duk inda ya ga dama ya kalla ya sallah sallah ta yi domin duk inda da ya fuskanta din nan ya dan Allah take tunda yayi da ijtihadi wanda wannan hadisi shine hujjar su. Kun bayyana da kyau? Fassara ta biyu waɗanda suka ce wannan aya ta sauka ne dan nuna halaccin yin sallar nafila akan dabba wanda hadisin zai zo nan gaba. Shi kuma Imam Muslim ya rawaito shi yace idan annabi na yin tafiya akan dabbar sa raƙumi ko wata dabba yakan bude sallar nafila yana mai fuskantar gabas da ya ce Allahu akbar ya yi kafaran harama sai kuma ya kada dabbar sai sakan wala kuma sa akala ya yi tafiya duk inda ya fuskanta da shi kuma haka annabi zai kara sallarsa. To wannan sai ya nuna an yi rangwame ga mutumin da yake tafiya akan abin hawa ya halatta ya yi sallar nafila akan dabba duk inda dabbar ta kalla ko da inda ta kalla ba al-qibla bane ya halatta. Sai dai annabi na fara bude sallar yana mai kallon al-qibla sai ka tsaye da gaba ka daidai ta al-qibla kai sallar ka kai kafara sannan kuma sai ka kora ta duk inda daga dama shikenan. A ka'ilin nan wajibtul ruku'i da wajibtul sujuda duk ya sauka akan ka rangume ne shari'a ta baka dan sunan ka makafi kana mai tafiya akan dabba kuma dan sallar da zaka yi sana tula ce. A ka'ilin nan ruku'in ka idan ka gama karatu sai ka ce Allahu akbar sai ka danya ka dan sami Allahu liman hamida ka dago zaka ci sujuda Allahu akbar sai kai dukawa sama da tsadu amma ba zaka daura goshinka ba akan dabbar. Annabi haka yake fa yaj'alu sujudahu akhfada bi ruku'i sai ya sanya sujuda ya sanda kai kasa sama da yadda yake cikin ruku'i da haka har yayi adadin ruku'in da yake bukata yi kai ma ya halatta akan ka har yau. To sai dai inda suka yi sabani shin akan kowace dabba mutum zai iya yi ko sai akan dabbar da annabi yayi? Suka ce mun gani dai annabi kan raƙumi yayi dan haka dole sai kan raƙumi. Haka wasu malaman suka ce in ba raƙumi ba ya halatta ba wajen suka ce ai raƙumi din nan dai makasud ba shari'a ta nufi raƙumi bane shari'a ta nufi ba da rangwame ne ga matafiyi yana kan abin hawa dan haka da wanda yake kan jaki da wanda yake kan alfadari da wanda yake kan raƙumi ko doki duk ya halatta. To mota ba ya halatta ko bai halatta ba eh zaki sallah jirgin sama ana sallah jirgin sama kwarai da gaske ai dama na farin la'in ta kama ka jirgin sama wannan ba za ka ce bari in tsaya sai jirgi ya sauka ta ja ba a cikin jirgi za ka yi. Yanzu ba na son matsalolin su shiga wajen su ku bari kun fahimci wannan da kyau. Yanzu wannan hadisi kenan da ya tabbata cikin sahihi Muslim wanda ke nuna annabi na fuskantar ko ina cikin sallar nafila in yana kan dabba. To waɗanda suka ce wannan shine fassarar wannan aya walillahi al-mashriqu wal maghrib bayan ma tuwallu fa san wajhullah, mun ga fasara dauke nan din kenan. To wadansu kuma suka ce wajhullahi din nan yana nan akan hakikanin sa, ma'ana duk inda ka juya zaka fuskanci Allah, kai mutum duk inda kake, in ka juya gabas ko kudu ko arewa, duk inda ka juya zaka fuskanci Ubangiji wajhullahi. To a nan gurin sai zanto wajhu din nan sifa ne na Allah ta'ala, cewa lallai Allah yana da wajhu fuska, sai dai sifofin Allah gaba daya waɗanda ya tabbatar ma kansa, ko manzansa ya tabbatar mata bukatan da ake bukata a matsayinka kai mummuni, ka yarda da su amma ba tare da ka fayyace yaya yake ba abin, ma'ana ka yarda da su ba tare da kamanta Allah da hadisinsa ba, domin sun far Allah gaba daya nesa ka mislihi sai wani huwa sami'ul basir, domin kai da an ce fuska a wurinka wata gaba ce da take zuwa kan kaza da kaza da kaza da kaza, shin hakan an ce fuskan Allah ma haka ake nufi? A'a, saboda me? Nesa ka mislihi shi. Sannan kuma kai bayan da za a yi ka fuskanci mutum guda biyu ko uku ko hudu lokaci guda, in dai ba suna gabanka bane suna kallon ka, matukar ɗaya na dama, ɗaya na hagu, ɗaya na gaba, ɗaya na baya, wa za ka iya fuskantar ciki na gabanka? Kai dan adam kenan. Amma Ubangiji kuma zai iya fuskantar kowa, domin shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir, dan haka mutum ba zai kiyasin Allah akan shi sifar sa ba, shi dan adam ba zai kamanta Allah da wannan sifa. To shi yasa kaga shi Jabir az-Za'iri yayi wannan fasara, an fahimta ko? To sai mu dawo kan tambaye-tambayen da suka shigo da su. Yanzu ya tabbata sharadi ne idan mutum zai sallah ya fuskanci al-qibla, ya tabbata cewa wajibi ko sharadin tuwar fuskantar al-qibla din nan na fatuwa idan mutum ya riki tiyar sa inda al-qibla take. Shari'a ta bace nan gobe, idan ya ga dama ya kalla ya sallata sallar sa ta yi. Sannan kuma mun fahimci cewa idan mutum na sallar nafila a matsayinsa na matafiyi, ya iya sallar nafila akan dabba ya fuskanci duk inda ya ga dama cikin sallar sa, duk inda dabbar ta kalla ya kalla nan ya sallah. An fahimta ko? To wannan duk ababai ne wanda yake tabbatattu, sun tabbata cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan muka dawo yau abinda wani tambaya da su, hukuncin yin sallah a jirgin sama. Sallah a jirgin sama ta halatta, kuma lokacin da ka hau jirgin sama din nan ka samu tabbas na cewa lokacin sallah ya yi na azhar ko na asar ko na magariba, wajibi ne ka yi ta, ba za ka tsaya ka ce an sauka ba an je ta sha. Sai dai za ka samu kanka cikin hali guda biyu ne, ɗaya daga cikin halaye guda biyu. Hali na farko, ka samu daman tsayawa inda za ka yi ruku'i da sujada, wannan akan samu ɗan sarari wani lokaci tsakanin irin banɗaki ko wurin da ake ajiye abinci a rarraba tsakanin nan da nan, inda ba mutane ke zama ba, inda za ka samu wurin da ka iya tashi ka yi ruku'i da sujada, wannan har jam'i mun sha yi a jirgi ni da wasansu. To idan ka samu wannan, lallai ne ka samu irin wannan wurin, ka tashi ka yi sallar ka cikakkiya da ruku'i da sujada da komai da komai. Ta iya yiwuwa kuma a jirgi ka rasa wannan wurin gaba daya, saboda haka sai akan kujera, sai ka je ban daki ka yi alwala sai ka zauna akan kujera sai ka yi sallah a zaune, ya halatta. Dan Allah ya ce fattaqullaha ma tastatu, yanzu abin da ka sami iko ne kenan, ko baka da yin sama da shi, to dole ka bauta Allah a wannan halin. Halin da ka samu kanka a ciki, baka cewa bari in jinki za ta yi anjima, waye ya baka lamunin zaka rayu daga nan har zuwa kwata kafin jirgi ya sauka, ko minti 30 kafin jirgi ya sauka. Allah kuma ya ce fattaqullaha ma tastatu, annabi kuma ya ce ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Yadda ka samu iko din nan, haka zaka bauta ma Allah a cikin wannan halin, saboda ita sallah tana da lokaci, kuma ba a so lokacin ta wuce ba tare da kai ba. Ina ba da gumbayi da kyau, saboda haka ya zama wajibi kenan mutum ya binna. Idan kuma kana tafiya a mota, wannan ai kana da ikon da zaka tsayar da mota kai sallah, ba haka bane ba? To amma waɗansu a Kano sun sha tambaya ta, suka ce suka shiga irin dogon bus din nan ta Inyamurai daga Kano za a Aba ko za a Aba Kaliki ko za a Lagos, idan suka riga suka danna suna taka amuru za su taka mota, ba abin da musu zafi ba za su tsaya ba, sai na bari ya muni da sallah in dai ba musulmi sa ba, ba yanda za a yi ya tsaya. Wani lokaci mota za ta tashi karfe 4 ko karfe 2 na rana, kana ji kana ganin la'asar ta yake tsayawa, rana za ta fadi, kai kuma ba za ta sha ba, kai kuma ba ka duka tuka mota ba, ka da ikon da za ka ce dole a tsaya. A irin wannan hali yaya za ka yi? Ya da ta kai sallah a zaune akan sifin da take a duk inda ake fuskantar ka. Ya rike naka tambaye ni, idan ko baka samu daman yin alwala ba, baka da alwala ko babu kasar da za ka yi taimama, to ko a malikiya magana hudu aka yi. Imam Malik cewa ya sallar tafa da kanka tunda ba alwala, sannan kuma babu kasar da za ka yi taimama, sallar tafa da kanka. To yi wata sai ta gaba kuma, ko ka sauka nan gaba za ka rama ba, an yafe ba kawai. Wajen su da
daga cikin daliban Imam Malik, su kuma suka ce a'a za ka yi sallar a haka. Sannan kuma bayan an je tasha, an je gari, idan ka samu ruwa ka yi alwala ka sake maimaita ta bayan lokacin da ya fita, karama ta, ka yi ta a haka kuma karama ta. Ba maganar ne ba kenan? Waɗansu su ko suka ce a'a a wannan halin ba za ka yi sallar ba, tunda babu taimama, babu alwala, ba za ka yi sallar ba, sai dai ka hakura har sai an je tasha ko da lokaci ya fita, idan yasa sai ka ɗauki ruwa ka yi alwala sai ka sake ta, karama ta. Ba maganar ku kenan ba? Na hudunsu su ne sai suka ce a'a wannan halin da kake ciki ba alwala din, babu taimama, za ka yi sallar a haka kuma babu wata ramuwa a kanka. To wannan ita ce magana ta daidai. Saboda sallah tana da ababe guda biyu. Fi'ilu sala, aikata ayyukan sallah din wanda sai kunshi tsayuwa, karatun Qur'ani, rukuci, sujada, sahiya da sauransu. Na biyu, kaunu hadhihi al-a'mal waqi'atan fi waqtin mu'ayyan haddadahu ash-shari'u al-hakim, wanzar da wannan abubuwa cikin wani lokaci kayyadadde da shari'a ta aji. To ita sallar da zaka yi da alwala da ruku'i da wannan ruku'in ka da sujadar ka da qiyamun ka da fuskantar al-qiblan ka da alwala da rashin alwala, muhimmancin su bai kai na lokaci ba. Idan ka zo inda dole kai ɗaya daga ciki shi kadai baka samu daman yin biyu ba, to lalle ne kai kai wannan sallar ko da ba ruku'i, kai wannan sallar ko da ba alwala a cikin lokacin ta, shi yafi muhimmanci sama da ka jinkirta ka zo kai ta da ruku'i da alwala ila hadda dariya a jikin ka, amma ba a lokacin ta ba. Kun fahimta da kyau? Dan Allah ta aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana majhuda aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika dhikra liz-zakirin inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. To kaga duk waɗannan yana magana akan me? Lokutan sallah. Amma fi'ilu salati kuma wancan daban, sharuɗin salati kuma daban. To matukar ga lokaci ga sharuɗa ba su cika ba, to kai sallah ko sharuɗan ba su cika ba, sama da kai da cikakken sharuɗa kuma lokaci ya wuce. Shi yasa suka ce mutumin da ya kyale sallah bai yi ta ba har lokacin ta ya fita, yanzu din nan zai zo ya sallah ne a wajen lokacin ta, to da wani dalili zai yi? Duk umarnin da ya zo ya kayyade yin ta da cewa a yi ta ne a lokaci, to lokacin ya wuce, yanzu kuma yana bukatar sabon umarni kafin ya yi. Dan yanzu idan ya za a ce waye ta ka, ka ce Allah ne ya ce yi sallah, sai ce da ya ce kai a cikin lokaci ko a wajenta, za ka ce a ciki, to kuma ya wuce cikin, yanzu kuma nan waje ne, kana bukatar me? Sabon umarni. Aiki sabo kenan ko? To saboda haka idan ka zo dogon mota ta inyamare, in an samu an tsaya a tasha an yi sallah ba bi hawa ni'mat, ba tsaya a tasha an yi sallah ba, to shikenan ana tafiya, wato in ka samu dama kana da alwala ka shiga da alwalan ka, in lokacin sallah yayi kai ko a zaune, in baka shiga da alwala ba ko ka shiga da alwala ta warware kai sallah haka. Amma kuskure ne ka jinkirta sallah har rana ta fada ka zo ka ce bari in rama azhar in rama al'asr waye tsaka. Ba wanda aka yi musu magana cewa in sallah ta wuce rama sai wa, sai mutum biyu, sai mai barci, sai mai mantuwa. Kai ko idan ka biyu ba barci kake ba ko manta kai ba, ha kawai in yamuri ne ya matsa maka kuka wuce lokaci.
Na'am.
Hadisin ya nuna lallai ba a yin sallah sai akan abin da yake kan kasa. Wa yake maka jirgin sama ba kan kasa yake ba? Dan dai malaman geography din ka ji da kyau, iska ke rike da shi, iska kuma kan kasa take. Lallai akwai abin da ya so kare shi hana shi fadowa, shine me? Ita kuma tana kan kasa. Wa an amiri bi bin Rabi'a, haka ne ko? Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an kalbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, ya ce Abu Hurairah yace mai kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya da mutun Allah tabbata gare shi, ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun, abinda ke tsakanin mahudar rana da mafadar ta nan ne al-qibla. Ma'ana mun karanta a baya yana daga cikin sharuɗan sallah fuskantar al-qibla. To ina ne al-qibla? Sai annabi ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla, tsakanin mahudar rana da mafadar ta nan ne al-qibla. Wannan hadisi yana magana ne da mutanen Madina, domin mutanen Madina geographically suna arewacin Makka. Da haka in za su yi sallah ina za su fuskanta? Kullu za su fuskanta su yi sallah. Ashe al-qibla tana ina? Tana tsakanin mahudar rana da mafadar ta, tunda kullu za su kalla su yi sallah. Haka duk wanda yake makamantan su kamar mutanen Sham da ko mutanen Yaman wanda su kuma arewa za su kalla su yi sallah. Kaga al-qibla tana tsakanin ina da ina? Mashriqi wal maghribi. Amma mu ba wannan hadisin bai shafe mu ba, mu al-qibla mu ba anan take ba. Mu al-qiblan mutuna ma bainal janubi wal shimali, nan ne qiblan mu kenan. Sai yasa suka ce wannan hadisi yake banto wadanda al-qiblan su suke kallon kudu su yi sallah ko arewa, mutanen Madina da sauran makamantan su kenan. Kun fahimta da kyau? Bai tafi wadanda suke kallon gabas ko yamma ba. Wadanda suke kallon gabas ko yamma su ba za a ce tsakanin gabas da yamma nan ne al-qiblan ba, a'a, nan ne tsakanin kudu da arewa nan al-qiblan su take. Sannan wannan hadisi na nuna wata matsala kuma a boye ta fiqhu, cewa wato dangane da fuskantar al-qibla, wannan mutum na da mataki guda uku. Ɗaya ne daga cikin halaye guda uku na dukkan masallaci da zai fuskanci al-qibla. Imma ya zanto gashi cikin garin Makka a cikin masallacin Ka'aba, ta yadda ga ɗakin a gabansa yana kallon shi. A wannan lokacin dole ne in za ka yi tsaho ka yi sallah, ka tabbatar ɗakin ka kalla. Kai tsaye fuskarka tana saitin ɗakin tunda kana hango shi. Kun fahimta da kyau? To kaga nan gurin idan mutane suka yi dogon taho ya tafi a miƙe ba tare da sun lankwasa shi ba, me zai faru? Waɗansu ba za su iya fuskantar al-qibla ba, tunda fadin ɗakin Ka'aba kila fadinsa inda za a kwatanta da tsawon taho, tsawon adadin mutanen da zai dauka kila ba zai fi mutum 20 ba, kadara 30. Idan ya karu akan 30 ya kudu ko ya arewa kuma, to za su fuskanta wani wuri ba al-qibla ba. Shi yasa sai ka samu tsawon yana mai da'ira, tsawon yake yi, duk kowa na fuskanta ina Ka'aba, tun daga kaga ta dole ne ka kalle ta, fuskar ka tana saitin ta, jikinka gaba ɗaya na saitin ta. Kun fahimta da kyau? Wannan matakin farko kenan. Mataki na biyu, ga mutumin da yake cikin garin Makka amma ba a masallacin Ka'aba ba, to shi wannan dama zai tambaya ne a wata unguwa Ka'aba take, sai a ce ai tana nan wajen, sai fuskanci nan wajen unguwar da aka ce Ka'aba din take. Daga ko ina yake cikin garin Makka, tambaya zai daga nan wajen ina za a zaje Ka'aba, sai a ce nan nan a miƙe ke, to nan zai kalla ita ta al-qiblarsa. To kaga nan gurin ta iya yiwa ya fuskanci al-qiblar daidai wa daidai saitin ta ya kalla, ta iya yiwa kuma ba saitin ta ya kalla ba ko, amma dai wajen da take kalla. To wannan kasancewarsa ya fuskanci wajen da take ya gadatar da shi. To sai ko mutumin da yake wajen garin Makka kamar irin mu na nan gurin, to kaga a nan gurin kawai zaka kalli Makka, a nan gurin a gabacin mu take kawai kudancin mu, kawai wucin mu a gabacin, to sai ka kalli gabas. Duk wannan kallafawa kai da muke yi, mu zo mu samu na'urar da za ta sai ta cewa eh lalle nan sannan nan ne Makka, to za ka yi wahala ne. Abinda aka ce mu kalla gabas, domin kaddara ka yi ta masallaci za ka sa al-qiblan masallaci, ka sa na'ura, an gane ku, ta fuskantar da kai cewa lalle nan sannan nan ne saitin Ka'aba, sai kai gidan liman a wajen. To ko masallacinka ka yi shi mai faɗi wanda kowane taho zai ɗauki mutum 50 daga farkon taho zuwa ƙarshensa, in ya cika kaga limamu ne kaɗai da waɗansu ‘yan kaɗan na bayan su suka samu dacewa da kallon ina, sauran ba gabas kawai sai kalla, ta sallar ta yi ko ba ta yi ba, to ne na kalla ta kai wannan kuma. Sai na faɗa kun fahimta, da zaran an ce kafar garin Makka kawai ta aka ka nemi inda wajen alƙibla take kallo wajen, wajibcin saitin ta 100% wannan ya faɗa a kanka, wannan sai da wanda yake ganin ta da ido. Ina fatan kun fahimci misalin da kyau. To wa Amir ibn Rabi'ah, wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa qawwahu al-Bukhari, hadisi ne dai ingantacce, haka Ibn Majah ma ya rawaito hadisin. Wa Amir ibn Rabi'ah radiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi, muttafaqun alayhi. Zada al-Bukhari yumi'u bi ra'atihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubati. An karbo hadisi daga Amir ibn Rabi'a Anas ibn Rabi'a yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, naga annabi sallallahu alaihi wa sallam gareki yusalli ala rahilati, yana sallah akan rahila din sa. Rahila ita ce dabba ta ta yin tafiya, wato rakumi kenan. Dan wani wuri yace salli ala naqati, yana sallah akan taguwar ta. Haythu tawajjahat bihi, duk inda ta kalla da shi. Wannan ayyuka da mun faɗe shi da zuko, wannan hadisi mutawakkal alaihi Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Zadul Bukhari, a cikin riwayar Bukhari ya karin bayani da cewa yumi'u bi ra'sihi, annabi na yin ishara da kansa dangane da ruku'i da sujada. Idan ya zo ruku'i sai ya sadda kansa ga Allahu Akbar, har yayi azkar, zikirin da ake cikin ruku'i, sannan ya ce sami Allahu liman hamida, ya dago. Idan ya zo sujada sai ya ce Allahu Akbar, ya duka sama da dukawar da su, amma tare da baya daura goshinsa akan bannan dabba din. Kun fahimta da kyau? Amma yace walam yakun yasna'uhu fil maktubati, baya yin hakan a cikin sallar farilla, yana yi ne a waje kenan nafila, amma in zai farilla sai ya sauko da kan dabbar shi. To wannan kaga yana da iko tsayar da dabban ne ya sauko yi. Amma wancan da zan rubuta ga misali na mota ko na menene, baka da iko. Akwai lokacin da zan sauka da iko ka taka birkin motar ka fito ka yi, sai dai kuma cikin daji ne, kuma akwai yan fashi da makami. To sai ka ce don zafin kai sai ka sauko kai sallah, yan fashi zai maka fashi. Sai ka tafi kawai kai sallar ka haka. Kada kullu a musu fatin duk tashi da cika shi da shi. Wancan tsoro din wanda shari'a take magana akai tsoro ne na yaki. Bai na kaftin farjalan auru ku bana, tsoro ne na yaki. Da ne wannan ka kafa hujja da fatta wallahi a masu fasu. Fadin wannan ayar ya fi yawa sama da wancan, sai wani ya jariya da kai ce tsoron da ke can tsoro ne na yaki. Duk da cewa zai shiga can din ba. Amma nan ta ji sauki ka ce masa fatta wallahi a masu fasu. Wa alaikum salam. Al-makakkatu tajlibu taysir, warai da gaske asalin ta irin wadannan hadisan fata kullahu masfat. Al-makakkatu tajlibu taysir, wato tsanani na jawo wa mutum sauki a shari'a, saboda Allah ya yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Wa li Abi Dawud min hadisi Anas radiyallahu anhu qala وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه صلى الله عليه وسلم. حديث انس بن مالك يتي وكان اذا سافر النبي يا كسانتي idan yayi balaguro fa arada an yatatawwa sai yato yin sallan nafila istaqbala binaqatihi alqibla sai ya fuskantar da taguwar sa ta kalli alqibla fa kabbara sai ya kabbara ta harama ya shiga cikin sallar nafila thumma salla sannan sai ya cigaba da yin sallar sa haythu kana wajhu rikabihi duk inda fuskar dabbar sa ta kalla kuma sai ya cigaba da yin sallar haka kenan yana gode nafila ne a yana mai fuskantar alqibla sannan sai ya cigaba da duk inda ya samu damar kallo wa isnaduhu hasanun hadisin wannan sahihi hasan an gane ko to wannan hadisi kuma a cikin sa ne waɗansu suka ce halaccin yin sallar nafila akan dabba ya takaitu ne ga matafiyi, aka ce me saboda suka ce hadisin Allah ya ce wa kana idza safara, amma wanda yake cikin gari ba tafiya zai ba, kawai ya hau dokinsa daga nan zuwa unguwa kaza, kaga ba matafiyi bane wannan unguwa zai sallar nafila, akai suka ce ba zai ba, aka ce me dalilin ku suka ce wa kana idza safara, sai annabi ya yi safara kenan, dan yayi safara, an ba safara ya fito ba zai ba. To amma a gaskiyar al'amari shine suka ce a koda ba tafiya kai ba, matakar kana kan dabba din sallan nafila ya halatta kai ta. An gane ko? Na.
Da tabbar.
Gaskiya ne tana haila. Wannan ai sai dai abin ciki malamin dabbobi kuma, wai ga gaskiya ne wai ita taguwa tana haila. Wallahi wala. Gaskiya ban sani ba.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أنكر أو حديثي لك أبو سعيد الخدري يتي للي أن يترى من تستفت جريس ياتي الأرض كلها مسجد كسا قبات أنت مصلى جيتي ولو صلى لي إلا المقبرة والحمام سيدي مقبرة دبنتك لن يبقى أين صلى makabarta ba wurin sallah bane ba, duk wanda ya sallah makabarta ba shi da sallah, da haka ne annabi ya haramta yin sallah, ya haramta gina masallaci a makabarta.
ko da kabarin annabi ne ko kabarin salihin bawa ne ko wani shehi ko wali baya halatta a gina masallaci a wajen da ba shi halatta yin sallah ana mai fuskantar aljihi ana cikin magabarta. Hadisai suka zo daban-daban waɗansu hadisan suka ce la tusallu ilal quburi a cikin hadisin kuma aka sake cewa wala tusallu alaiha wato karkai sallah akan kabari kuma karkai sallah kana mai fuskantar kabari. Sannan wani hadisin yazo yace na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anis salati bainal quburi annabi ya hana yin sallah a tsakankanin kaburbura. Sannan kuma hadisi yazo cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya qatala Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid la'anan Allah ta tabbata kan yahudu da nasara sun riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai sun je sun yi masallaci a wajen. Sannan a hadisi kuma na ƙarshe annabi kafin ya bar duniya da kwana biyar kacal a duniya kafin ya bar duniya da kwana biyar kacal annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tutar ajali sai ya farka yake cewa ala inna man kana qablakum kanu yattakhizuna al-qubur masajid kanu yattakhizuna al-qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik yace wanda suke kafin ku yahudu da nasara suna gina masallatai a makabartan annabawan su yace to ku kar ku aikata haka lalle na hane ku kar ku yi haka an gane ku to da haka ba halatta gina masallaci a kabari duk kabarin da aka je aka gina duk makabartan da aka gina masallaci to da halatta kai sallah a wannan masallacin ba. Abin da yake wajibi ga shugabannin da suka san addini su yi umarni a rushe irin wannan masallacin rushe shi wajibi ne haka kana Imam al-Qurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa kuma yana daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya yace idan an gina yace duk ginin da za a yi akan kabari da zai tsoro akan yadda shari'a ta ce dan asalin kabari ana so ko kasar da aka hako ba dole bane a mai da ita gaba daya dan ana son tudun kabari kar ya wuce tsani daya duk abin da ya karu akan tsani daya ya zama bid'a. To ban sana wasu su zo su gina bulo da bulo su yi wa kabari tudu a kawo mare mare a ɗora waifi an fahimta da kyau tudun kabari kar ya wuce mai tsani daya da ya wuce tsani daya ya zama bid'a yake duk abin da ya tsoro akan kabari in ji Imam al-Qurtubi yake la budda an yi hudama wa izalu yace a rushe shi a yi izalansa wato a kautar da shi a kawar da shi kenan yi hudama wa izal na faɗi izala ne kuma yau ba shi haka yi ma to ya hakuri sai an tashi sai kai na maka alkawari za ka yi amma kar ka fitar da mu ne da cikin wannan matsalar ta yanzu. Madina madalla tambaya ce mai kyau me za ku ce game da kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama shin a cikin masallacin sai ke ko ba cikin masallacin sai ke ba gaskiyar al'amari kabarin annabi ba a cikin masallacin sai ke ba lokacin da annabi ke cikin tutar ajali yana yawo ɗakin matansa yana ɗakin wancan gobe yana ɗakin wancan kamar da aka saba wajen rabon kwana da tuta sai tsanani sai ta raba matansa yace ina so ku yafe kwanan ku kyale ni a rene a yi mun abin ajiye yace ina ɗakin Aisha ya nemi izinin matansa ka ga kyakkyawan mu'amalar annabi kenan yanzu wani mai gidan ma ya waye cikin sai nemi izinin ki amma ya san haƙƙin su ne rabon kwana kuma ba ya da lafiya yace ku yi hakuri yanzu ne ya zama hadisi daga bakin wa bakin annabi sai aka tona kabari sai aka binne annabi a yana a ɗakin Aisha da hadisin annabi da kansa haka ne yake ɗakin Aisha kuma yana makwabtaka da masallacin annabi dan akwai kofa katanga ɗaya ce a tsakaninsu akwai kofa ma a tsakiya wani lokaci daga gidan Aisha idan annabi na san masallaci ba sai ya fito waje ya zo kofar masallaci ba sai ya bude wannan kofar kawai sai ya shigo ya rufe ya mai da ya rufe. To lokacin da annabi bar duniya lokacin halifancin Umar ɗan Khattab ne aka zo ana sa a fada da masallacin annabi. To kaga ga wanda duk ya je Madina ya san cewa daga Madina ne ake kallo ayi sallah kudu ake kallo ayi sallah a lokacin ɗakin Aisha yana wato ainihin gabas da masallacin annabi amma ka san gabas ɗaya da Umar ɗan Khattab ya zo za a fada da masallacin annabi aka rushe ginansa sai ce kar ku fada ta daga inda ɗakin Aisha yake gabas kenan ku fada ta daga yamma an gane ku sannan kuma ku fada ta daga ina arewa kudu kuma nan alƙibla take ba fada ɗaki daga nan ba haka aka yi lokacin Umar ɗan Khattab saboda lokacin dafa abu bai tunana sun fi tafkowa da ke wacce magana ta annabi cewa kar a shiga da kabari cikin ina masallaci. Usman dan Affan yazo shi ma lokacin sa za a fada da masallaci, shi ma aka kara fada da shi ta inda Umar ya fada da ba a kada shi Aisha ciki ba. Yauke ne aka shigar da dakin Aisha cikin masallaci din, wato fada da masallaci ta ga bangaren da dakin Aisha yake. A lokacin halifancin Yazid ibn Abdul Malik, wanda a lokacin babu wani sahabi ɗaya mai rai a duniya a cikin Madina, domin ƙarshen sahabin da ya mutu a Madina shine Jabir ibn Abdullah, shi kuma ya mutu lokacin shugabancin Abdul Malik ibn Marwan. An gane ku? To kuma shi Abdul Malik ibn Marwan bayan mutuwar ɗansa Walid, ba Yazid ba kamar yadda faɗa ku, Al-Walid ibn Abdul Malik a lokacinsa a shekara ta 80 da wani abu, 90 ma da wani abu bayan hijira, ba sahabi ko ɗaya a lokacin nan a Madina. Shi Walid da ya zo sai shigo da ɗakin Aisha cikin masallaci, kaga wannan aiki ne ba na sahabi ba, balle tana ya zama hujja, ba kuma ijma'i akai ba. A lokacin waɗansu ma sun yi inkari, da suka yi inkari sai ce to ai ba komai, akwai yadda za a yi. Shikenan ɗakin Aisha da maka gana zagaye ne katanga, sai ƙarin katanga guda biyu ya sake zagaye shi ne, ta yadda kar ya tafi inda za a yi sallah ta ko'ina. Kun fahimta da kyau? To haka ya yi, duk da haka waɗansu sun yi masa inkari, shi dai ya yi jihadinsa ya yi haka. To yanzu da wannan bayanin da kuka ji yanzu, mutum zai iya furta bakinsa ya ce lalle kabarin annabi na cikin masallacinsa? Baya cikin masallacinsa. Asalin masallacin annabi bai kai nan faɗi ba, waɗansu suka faɗaɗa, wanda suka faɗaɗa ba sahabbai ba ne, waɗansu ne da suka zo cikin tabi'i ko tabi'u tabi'ina, suka zo suka wannan aikin tabi'u tabi'ina, ko ba da mawafukan dukkan musulmai ba. Kuma duk da haka suka kewaye shi, to kare kewaye shi, sai kare kewaye shi ta yadda ba yanda za a yi ka fuskanci su ka yi sallah. To sai ya mutum ya kafa hujja da wannan ya je ya gina masallaci a kabarin shehinsa, ko kabarin waliyin da ya yi imani da shi, ko kabarin malaminsa, ko kabarin wani shugaba, zai kafa hujja da wancan da wannan? To wannan kaga ta sassala kenan a tarihance. Na biyu, kaddara sahabbai sun ɗauki kabarin annabi sun sa a cikin masallaci, wannan hukuncin sai ya zanto ya keɓanci kabarin annabi kadai banda kabarin sauran gama garin mutane, sai ya zanto khususiya ne nawa na annabi. Za a yi kiyasin wani shehi kuma akan annabi? Ba za a yi ba, kaga ba zai yi ba. Na uku, kaddara sahabbai sun ɗauke shi sun sa cikin masallaci, wannan shine aikinsu. Ga kuma maganar da suka ruwaito daga bakin annabi, shi kuma ya ce kar a yi. Aikinsu kuma ya saba wa abinda annabi ce, wa za a bi aikin sahabi ko abinda annabi ce? Ta ko ina babu hujja, ta ko ina babu hujja. Da haka hakikanin gaskiya al'amari shine masallacin annabi ba cikin kabarinsa, ba cikin kabarinsa daban, ba kabarinsa ba cikin masallacinsa. Domin idan kace masallacin annabi, annabi fa shi ya sai fulotin da kansa ya gina masallacin da hannunsa aka rinka yin gini. Asalin wurin makabarta ce ma ta kafirai. Annabi ce a tone ka soso ka jiya jefar ayi suko a wajen mai da shi masallaci. Kun bai da kyau? To kaga masallacin sa kenan da yayi da hannunsa. An gane ko? Shi kuma yazo ya yi suka a dakin Aisha, aka binne shi a dakin Aisha. Kaga ba alaka tsakanin masallacin sa da dakin Aisha. Kun bai da kyau? To wannan shine walwalar da zaka yi game da wannan matsalolin. Amma banda kabarin musulmai, kabarin musulmai da halatta ba tone shi a kai wani wuri, saboda annabi ya ce karye kabarin mamaci musulmi lokacin da yake mamaci kamar karye kabarin sa ne lokacin da yake da rai, a karye kai kashin musulmi matacce kamar karye kashin sa ne halin rayuwarsa. Da haka ba a tayar da makabarta ta musulmai daga inda take a kai ta wani wuri. Amma kabarka in ta kafare ce ba su da wata kima a musulunci, sai a kwace kaso son arna a kai a zubar a nuri, a yi suko, a yi masallaci, ko a yi wani takatawa, wannan ba komai. Amma musulmai ba za ta ba ka'idar musulunci kenan. Kaga akwai kuskure da ake a garuruka da dama na arewacin kasar nan, a Kano na ga irin wannan, a waɗansu garuruka da ban sani ba, nan ba wata kowa ban sani ba, ka samu cewa makabarta ba ta daɗe da an riga an sani wannan makabarta ce, amma kawai da an san daina binne mutane a wajen an canza wuri har yanzu sunan ta makabarta, amma ta zo a raba kulote a wajen. Ko da kuna kila kuna da filaye da yawa, amma kada da ku yanzu suka yi kaɗan har lokacin siyasa ba na mantawa, waɗansu ‘yan jam'iyya suna wata jam'iyyar siyasa a ce ya kabari nawa gaba ka. Wani mai kirga kamar bura ake daya biyo uku hudu biyar sai a ce an ba ka zai gare ka gida a kai. To kaga wannan izgili kenan da cin mutuncin mamata kenan, wanda bai halatta ba musulunci. ba wani shekaru da aka bayar na adadi cewa in makabarta ta kai shekara kaza to shikenan ya halatta ai titi akan ta ya halatta ai gini akai matakar sunan ta makabarta bai halatta ai gini akai ba ko shekara 200 tai da daina binne dan adam ba sunan ta makabarta ba kuna ce da cewa makabarta ce to wajibi ne a kewaye ta da katanga dan a kare mutuncin wadannan alfarmar wadannan da suke wurin ai katanga ko da targa din ruwa ce wanda ba za ta hana a rango cewa nan makabarta ce ba amma ko ba za ta bada dama ai gini a ciki ba na'am wannan hujjar ba da ita Qur'ani ko hadisi kawai magana ce take fadi babu ita a Qur'anance babu ita a hadisance duk wanda ya da aure kace kawo dalili wadda awi ma lam tukam alaiha bayyinatun fa ashabuha adiyyu na'am wannan yana magana akan cewa mutum ya gina masallaci a matsayin sa na wadace kuma a danganta masa masallacin ya halatta ko bai halatta ba ya halatta Bukhari ya rabi akai babun hal yuqalu masjid bani fulan ya kawo hadisi a karkashin wannan shin Aisha masallacin family din wane ya kawo hadisi ana cewa ga masjidu bani salma ga masjidu waye tun lokacin annabi da aka yi dan wani gina masallaci sai aka danganta masallacin da sunan sa ko wadansu family suka hada kudi suka gina masallaci sai aka danganta sunan masallacin da sunan su wannan bai kire shi daga masallacin Allah ba shi kwana da sanin cewa shi ya kwana da sanin cewa tunda ya gina masallaci ya zama na Allah ko da an sa masa sunan sa wata rana kar fatara ta kama shi zai ya fasa masallacin yanzu zai toshe ta ya toshe ta gurin ya zo ya yi kantuna baya halata zai ha magana ta riga ta wuce masallaci ne kada kuma ƴaƴansa bayan mutuwar sa su zo su za su ci gadan wannan masallacin su mai da shi gida su mai da shi rumbunan kasuwa baya halata na'am da ba ka da kai tambaya ba ran nan ka zauna a can wata rana kuma ka buya da sai naga ji wannan sai in ya tabbata cewa lalle ba a ce da cewa nan kabari ne ya haɗe da kasa to jaka jaka gini akai jikina amma matukar zai ci yana da kashi aka tsere an saba hadisin annabi tabbas shi yasa har kullum abin da muke so mu gino mu fahimci hadisi karkashin Qur'ani da hadisi na fahimci maganarsa na fahimci maganarsa ka jira suna ɗebewa da kaso suna je su zubar a wani waje saba wa annabi ne wancan ɗebewar da aka yi saba wa annabi ne ku fahimci wannan da kyau dan mai ba fili tun madina ba fili a kuma da yahuda na saudiya fili sahara ga tanan an fahimta da kyau har kullum ku lura da wani abu saudiya tana da bangarori guda biyu wanda ya zauna can zai gane bangaren gwamnati wanda siyasa ta sha mata kai musamman siyasar turai bangaren addini wanda kuma malamai ne akai to wannan bangaren addinin fa karfin ka bai da yawa har kullum a wurin gwamnati malamai na iya bada fatawa kuma a mulkushe ta wuce to su ko ba ta san ta yi da hankali har kullum abin da suke gani ba ta sa a yi wa gwamnati bore idan aka ce za a yi bore sai barna ta faru sama da wanda ake ciki idan ana cikin barna ɗaya aka ce mutane su yi bore su yi ta waye ba su da makamin da za su fuskanci gwamnati abin da zai faru ka zo da samari ka fito kuma a kashe su yanzu to jarin da musulunci ke da shi na samari an yi hasararsa dan mai mulki kullum ba ruwansa ba abin da yake kallo mai zai kare ba taɓa mulkinsa ko addini ya ta dace wata gaba zai iya abin da ya gyara ya wuce amma siyasa da ya ce kan gaba to abin da mutane ba sa kallo kenan har kullum dan kasance mun san Saudiya ba shi ke zuwa ba za mu bayyana da kuskuren su ba ma su mai bane ba bambancin da'awar sunna da da'awa ta bid'a shine malamai suka ce shi kullum mai bid'a baya rawar zuwa hadisi sai hadisin da zai goyi bayan sa amma in ya san hadisi zai daga gare shi sai ya rufe kun da yayi shiru ya wuce amma shi ko mai da'awar sunna zai rawaito hadisin abokin adawar sa kuma ya rawaito hadisin da shi ma zai rusa wani abu da yake kai tunda annabi ya dole sai ya faɗa haka wa dalle jira ne sai ki faɗa ai yanzu nan gurin muna tafiya idan hadisi zo kai na ai ba sai na tona fili kai na muna tafiya hadisin nan ya shafe ni amma ina fassarawa na san ya shafe ni to ko ba zan fassara ba kun fahimta da kyau to haka ka'idar da'awar sunna take shi yasa Ibn Taymiyyah ke cewa kullun da'awar ahlus sunna mabniyatun 'ala al-'ilmi wal 'adli ana gina ta ne kan ilimi da adalci ilimi shine duk abin da za a faɗa ana neman dalilin na shari'a adalci kuma shine duk wanda aya ta biyo ta kanshi a raɗa masa ita a wuce ko ruwa ko kani ko aboki ko waye aya ta bata kansa a raɗa masa ita a wuce dan ranta ya bata bata kuri a dawo tare amma ba za ta shafa aya haka wajen saboda ana jin kunyar wane ko aiwa wane kara ba zai yi wai ko to gaskiya ne mai kokari mu kara sababin nan amma ba yana da yawa babin ba zai karatu ba a yau dai ba zai karatu ba a yau dai ba zai karatu ba sai dai mu sa ran gobe to bai kace malam sai a kewaye kabarin ko kuma a tashi daga flotin gaba daya a sake wani wuri daban duk inda aka tabbatar nan makabarin ake baya halatta a cikin hakar foundation irin wanda an manta ma da nan makabarta ce to irin wanda yake kamata a bar shi a wajen sai a kewaye shi da gini a sake kewaye shi da gini kamar katanga guda biyu ko uku saboda idan za a yi sallah idan to ba samu damar fuskantar sa ba a ba kan kabarin ba fa shi kabarin yana daga tsakiya sai a yi gini a zagaye shi da katanga a sake wata katangar ta biya sake zagaye shi don wannan shine abin da zai sa ba za a fuskanci kabari ba katanga aka kalla aka yi sallah kuma kar a yi wata alama na fahimta abin na fahimci tambayar sa amma ba ni abin da bana so ko fahimta ko fahimci cewa za a tone shi a kai tono ji wannan lallai saba annabi ne tonewa a kai tono ji saba annabi ne in mutum ya mutu bai halatta abin da ke gidansa ba wannan bid'a ce sabuwa da ta samu kai kowa makabarta ake kai annabi ma abin da ke dakin Aisha dan saboda me saboda ya ce nan duk inda annabi ya mutu na ake binne now sai dai wannan sarkin mutum zai ce mana a ko me yasa kuma aka kai Abubakar da Umar wajen anan sai mu ce tunda aka binne annabi wajen ya zama mai kenan to da kai Abubakar da Umar ai ba su aka fara kaiwa ba annabi ya riga su kenan kuma ma kai Abubakar da Umar gaskata mafarkin Aisha ne Aisha ta cewa annabi ta cewa babanta Abubakar Siddiq yake cewa nayi mafarkin tauraro guda uku sun fado ɗakina sai Abubakar kuma Abubakar ya tare cikin masu fakar mafarki tun lokacin annabi sai ya rubuce da ita komai ba da Allah ta karbar rayuwa annabi sai annabi ya mutu a ɗakin ta sai aka binne shi a ɗakin ta sai Abubakar ya kirawo ta yace sai daga cikin tauraron da kika barki sun fada ɗakin ki nan biyan suna da shi an gane ko ana nan sai shi kai da Abubakar ya mutu sai aka binne shi a ɗakin Aisha da Umar dan Khattab ya ga haka sai yake fata ina ma shine tauraron na uku Aisha ce ina fata yake mutu ni ma dan a sanu a wajen tace sai ta tsake daga Umar Umar ya zo yana roƙon alfarma Aisha ce yarda cewa in na mutu a kawo ni nan gurin tace ba yadda zan yi sai nace masa na yarda sai kuma ya riga da mutuwa sai aka kai shi wajen sai dan to fassarar mafarkin ta kenan wannan hadisi yana cikin mawsa na Imam Malik
assalamu alaikum
na
malam mun ta mun aiki da malam da kawai da yi tsaye da amma saboda lalura
ma wajen lalura
tsari ne kamar shi an bada shi wani tsari ne na yara ba ne ga baya ko ga baya kuma mun tsari ba an ce manzo Allah ta ce a ya ta ce kamar Abdullahi bin Bakr bin Salko
ka ga baka da tabbas ke ko ya ne mun tabbas da wajen ba za a cire mutum ba ko an binne shi da miliyan nawa matukar cire wannan zai bayar zuwa ga lalata kashin sa ka lura da kyau wannan matsalan karya kashin nan annabi ya nasanta cikin hadisi duk abin da zaka fara daga bayan istihadi ne akwai wanda suke cewa idan mutum ya haɗe zinari ko a farka cikin shi a ɗauka sai dai a bar da zinarin martaban musulmi ya gafi zinari ɗakin Ka'aba kansa fa abin Abdullahi dan Abbas ne ko Abdullahi dan Umar ya kalli ɗakin Ka'aba yace ya ke Ka'aba duk da girman ki da darajar ki amma mutuncin mummuni ya fi ki a wajen Allah kuma haka ne mummuni ba ai ba wasa bane mallan to sai a farka cikin sa kawai dan ya diri na ranka ya budu Allah sai da kabura kuma kaje ka nemi wani dinar eh wani sashi na jikin sa ba bai halatta ba. Duk binciken da za a gane me yake cike a yi daga waje, a yi da dukkan wata na'ura daga waje, amma a farka cikin su za a gane me yake cike, ya riga ya mutu, to me ne wani bincikowa me yake cike kuma. Wannan duk yana cikin rashin mutunta mummuni. Kun gane da kyau. Kuna kuri galibi matsaloli ba a iya karkare magana a kan su karan farko, amma duk lokacin da karin dangantakar magana ta sake zuwa cikin karatu sai a sake shafawa a ciki da haka da haka da haka a ciki su, amma da ku fahimci kanun labaran a yau sai a kira sallah da kira lokacin kira sallah ya gare. Akwai yan tambayoyin da suke hannu, akwai wani ba Allah ya tambaya sun je, to amma da na dauka na ajiye fure sai na jin na barka anan ban samu abin da zan tabbata haka, in yana nan ya mai mai tambaya ta kafin abin nan. Wannan yake cewa mutum ne wato yawan kokonto yana damun sa game da al'amuransa na imani ko waɗansu munanan tunani wani lokaci game da Ubangiji ko game da Musulunci, sannan kuma ga yawan mantuwa cikin al'amuransa me ya kamata ya yi. Yawan kokonto game da al'amuran imani ko wani lokacin munanan tunani game da Ubangiji, matukar wannan abin ya tsaya a zuci kadai, bai kai ka furta shi da baka ba, bai kai ka aiwatar da shi daga banka ba, baya kawo cikas game da imaninka. An gane ko? Sahabbai suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce wani lokaci zukatan mu na kunsar waɗansu munanan tunani wanda muna ganin munin abin idan da za mu faɗa da baka da kila babu da abin nan, da muna jin tsoron ma mu yarda. Sai Annabi ce wannan shine hakikanin imani. A wannan riwayan yace shin kun furta da baka, suka ce a'a. Ko aiwatar da gabbai a'a. Sai ce to yabo ya tabbata ga Ubangijin da ya mayar da kai din shedan zuwa ga wasu wasi kadai. An fahimta ko? To da saboda haka wannan baya rusawa mutum imani ko ya fitar da shi daga cikin musulunci. Shedan da yake wasa da hankalin mutum. Sai dai abin da ya kamata mutum ya yawaita isti'aza dan ya kori shedan. An fahimta ko? Sannan akwai Asar na Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar wanda yake cewa idan irin wannan waswasin na damun mutum ya rinka yawan karanta wannan ayar. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Huwal awwalu wal akhir والظاهر والباطن فهو بكل شيء عليم يوم ما ميتات زي كما كان وجن كولر irin wannan waswasi din da kuma isti'aza. Allah ya tsare mana imanin mu. Amma abin da ya shafi yawan mantuwa kuwa, wannan iyakacin sani na, babu wata addu'a da na sani daga Annabi cewa ga wata addu'a wanda idan kayi ta zaka hana ka yawan mantuwa, don da tabi'a ne galibi ke samun mutuwa akan wannan. To sai mun karanta daya ta takarda, wani kuma ya taba gidaya da aka daga dan kar waɗansu su ci an hana su. Me kake mana? Da kwanne nawa alƙawari malam me kake game da limancin mata? Menene?
Game da limancin mata na. Sai ke tsari ya zuwa mu ko ka mu ke kuma ta mu da abin da yake. Dan ka zuwa na yan
kan. Kare da gaske. Ya halaka. A lokacin mun barka ta mu an yi haka, ana haka mata a wani gida. Ko da ke wannan tarawihi ne, wannan namiji ma yake tura ya rinka musulmanci ga waɗanda ba su zuwa musulmanci. Kuma da mata suna da takaci da addini galibin su, da aka kyale su suke da shi. Idan kun yi haka ya halatta, matukar suna da ilimin da za ta jagorance su. Kuma idan so ta rinka ribantan bayan an yi sallah ɗin, ko da minti goma ne minti sha biyar, ta ɗan faɗakar da su kan wani abu na addinin su. Yana da kyau. Ai na faɗa wannan tunji, ai shi ma yanzu yana maganar tara su ne kawai, amma cewa za ta tsaya tsakiyar sahu tun yanzu nake maimaita. Ai tun mun maimaita shi tuni. Tsawon gaba. Na'am. Bismillah mala. Bari ya yi shi wancan. Bismillah. Idan mutum bako ne imuwa ta kama shi, yakan da kudu yana tsalla sai wani ta'ayyar da kake kallo kudu ne ga gabas nan, to daga nan kawai zo juya ne ya ci gaba da kullum kudu ya kara tsalla, ba wai sallamewa zai zo sake sabawa ba. Lokacin da Annabi ya je Madina ya yi wata goma sha shida tun yana kallon Baitul Maqdis yana sallah, sannan Allah ya sauko da aya da aka ce a kalli Ka'aba a rinka sallah. Kadin nara ta kallo ba wajen ka fi sama fannan walli yadda ka kalli ta tarbaha fa walli wajen ka shafar al-Masjid al-Haram wa aiki ma kuntun fa wallu wujuha kun shafara wa inna na zina utu kitaba la ya lamuna anna wal haqqu min rabbihim amma Allah bi ghafilin amma ya balun. sai annabi ci gaba da kallon Makka yana kallon. Waɗansu jama'a suna masallacin Quba ba su san wannan aya ta sauka ba tun jiya, su sai ma wake gari suna sallah, rabin sallah sun yi suna kallon Baitul Maqdis, wanda daga Madina Baitul Maqdis arewa za su kalla. Sai wani bawan Allah ya zo ce kai ba ku sani ba jiya an saukar da Qur'ani kan annabi cewa a fuskanci Ka'aba a yi sallah, sai kawai neman yi kwana da su aka juya gaba ɗaya aka kara su sallar a hudu, an fara ta tara kara ta ta nan ta yi an kwanye ta da kyau. Saboda haka idan mutum na cikin sallah ya fuskanci yadda ba alƙibla ba sai ka gan shi, amma dai in zai fahimci ishara ka zo ka kama sai karkata shi zuwa ga inda alƙibla take, amma in ba zai fahimci ishara ba kai masa magana ba an Allah inda kake kallo ba nan da alƙibla ba, kai kai ta daman ka ko abun ka nan da alƙibla sai kai kai ta ci gaba da sallah, amma ba mutum sallah ba zai sauko daga farko ba. Kun bai tunan da kyau ta mena ne kai tambayoyin ka tunda sun rasu ta masallaci an yi sallah an gama kenan su suka rasu ko matafiya ne za su yi jami'in kasar su tafi ba sai su sake mai da kiran sallah ba. Ya fadi a kansa ga rukuri da sujjada ma da sun fadi a kansa ya da ya fada kasa saboda me shi yasa muka yi ta maimaita na tabbata kullaha shikenan abin da yasa ne kun yi kenan ko da kike ja idan hakan ta kama idan kike ja ya kamata ta kabirke ya sallah amma wancan ai ba kike ja ba wajen da ina jin tsoro wannan ko da kike ja kwarai da gaske zai yi sallarsa ne kawai a lokacin na wannan yake cewa nakan ji idan ka karanta Fatiha sai kai shiru wai ne kenan kuma na karanta a cikin littafin Sheikh Nasiruddin Albani Talkhis Sifatu Salatin Nabi yana nuna cewa yin wannan shirin bai tabbata ba daga bakin annabi to menene karin bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shiru a cikin sallah da yayi kafara kafin yayi fara karatun Fatiha wannan shirin yana yi ne dan karanta du'a wal istiftahi addu'ar da ake dan bude sallah sannan kuma yakan yi shiru kadan idan ya Fatiha kafin ya je sura wannan kuma darajarwa tsakanin sura da me da Fatiha amma shirudin baya da yawa yakan yi shiru na uku idan ya kammala karatun sura kafin zuwa ga rukui wannan kuma yana yi ne dan saboda mayar da numfashi kafin ya tafi rukui dan haka shirudin da yake mai tsawo dai shine wanda yake bayan yayi kabbara kafin ya fara karatun Fatiha dan zai karanta du'a wanda tafi wannan kuma rakan farko kada yake yin sa amma akwai malaman da suke da fahimtar wato ainihin wajibcin karatun Fatiha akan kowa da kowa har ma mu to sai su samu kansu cikin matsalar lokacin da liman ke karatun bayyane kaga ayatul qur'ani tana cewa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamun to gaji kuma za a yi yaya za a yi kenan sai suka bada fatawan idan liman ya karanta Fatiha ya ji wannan dawalin amin to sai ya shiru shirudin da zai dan mamu su samu damar karanta Fatiha da haka zai shiru mai tsawo gurgurdan yadda zai ji sun gama karanta Fatiha sannan sai ya ci gaba da karatun sura akwai masu wannan fahimtar cikin malamai to na dade shekaru aru akan wannan fatawar nake har yanzu a lokacin da bincike na ya kai ni safanin wannan fatawar to shi yasa dan karbe akan abu rabuwa da shi lokaci gaza kuma yana da wahala shirudin da nake dan bambance tsakanin Fatiha ne da sura amma ba shirudin nake dan karanta Fatiha ba dan wannan fatawar na riga na raba da ita tun tuni saboda bincike na ya nuna mun kishiyar ta shine daidai duk da cewa ita ma fatawa ce da manyan malamai suke kanta su ce ibn Baz duk akan su mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kusan galibi duk akan su cewa kowa ya karanta Fatiha hatta Abu Hurairah yana ganin in dai liman na karatun Fatiha ko da bai baka dama ka karanta ba yace matakar kai ma ko ne ko kai kadai ne in dai kana karatun sallah sai ka karanta Fatiha dan annabi ya ce la salata liman la karanta Fatiha da kitab sai wani ya tambaya Abu Hurairah yace wani lokaci zan zama bayan liman yaya zan yi sai ce ikra wa rabbi nafsika ko a duki kai kaga wannan fahimtar Abu Hurairah haka yake haka Imam Bukhari shi ma fahimtar sa kenan har yayi littafi guda jiro da kira akal imam to amma wannan matsala ce wanda ke akwai tattaunawa da zai ka dawo a ciki da kawo dalilai wanda yanzu ba lokacin sa bane ba kawai na baku tsarin matsala ne na'am dan daga wannan sai sun ce ya wajen gwazon sun ce bai wajen tawa kaya sai ka gane inda bana so in ce saboda matsala tana da tsawo ku yi hakuri wannan sun ce ya wajen ta dalilin su la salata la karafi ya faɗa sun kitab wadan sun ce baya zama wajibi illiman na karatun bayyane saboda annabi Allah ya ce wa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu illiman na karatu kai an wajibta waka yin shiru mafi kyau su fita daga wajen masallaci su saboda karhancin maimaita jami'i a dukkan masallacin da ke da limami rashi wannan makaruhi ne ban ji ba a shi na ake bukatun su ya waje
a wajen da ke dole da fara
ko fara mu da ke kamar yaya
a wajen da ake makaruhi yanzu da kai
ba yanzu ke sallar tsaya wa makaruhi su kai ba a cewa sallar ba sai ba wata aikata makaruhi su gwana da wannan masaniyar na A ɓangaren binciken ba. Karku ɗaukar matsala ta ilimi kawai kamar shan ruwa ne a randa. Akwai lokacin da mutum zai binciki kan matsala kamar shekara goma. Yanzu kaga in ka tambaye ni kan hadisi inda ko sirasta da mawani da bayanan yanzu rubi nurin lai yanzu na aiki bi ka dora farko ingancin hadisin dan ba za mu fara magana akan mai hadisin ke koyarwa ba sai mun tabbatar da me idan sun ce asbitul arsa sun manfush tabbatar da gado sannan ka ce wani irin fanti za a yi amma baka da gado ka ce a yi masa koren fanti to ka gani baka istin ba zai karkashin hadisi sai ka tabbatar da ingancinsa kaga farko yaya ingancin hadisin yake na biyu menene fikihun hadisin kaga ya ingancin hadisi yake wannan aiki ne mai zaman kansa shi kansa zai bukaci mako hudu wani lokacin ko sama da haka musamman a inda muke da karancin littafai da karancin lokaci wanda duk ana bukatar littafi da littafai da lokaci wanda a irin yanayin da ake cikin yanzu inda ilimi ya ci gaba ilimi yana bukatar kuɗi ma masu zaman kansu sai kana da kuɗi za ka yi ilimi saboda menene binciken da za ka yi na wuta ɗin idan kana da kwamfuta sai ga ya zaman tuwa a yini ɗaya ko a awa ka gama saboda littafin hadisin na Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i duk an shigar da su a cikin sidi na kwamfuta tafasir da an shigar da su a kwamfuta in kana da ita danna za ka yi ka danna ka fitar da shi wannan ko da ke wannan duk iya kwamfuta ga kuma in baka san ilimin wannan baka da mataki na ilimin to sai ka kasa abin amma in kana da shi sai kake kima zango mai yawa to amma yanzu kana cikin bincike assalamu alaikum an mutu a magauta assalamu alaikum za a yi suna a can assalamu alaikum wani zai daura aure assalamu alaikum ga wani ya musulunta an kore shi daga gidan haya haka kuma dukkan mai wazi ya ne shiga ne ka san su idan kana malami a Najeriya ta arewa wato dukkan matsalar da ta fi addini kai za a kawo wa don wani ya musulunta ɗaliban ka fa wanda suke da gidaje na haya nasu na kansu da komai sai su kawo shi musulunci aka maka Allah wannan ya musulunta ya rasa gidan haya ba kai ne malam ba kai za ka nemo masa kai fa malamin kai ma kira gidan haya kake amma ba ka ce kaji kaji ni ba game da addini aka mutanen mace ba ruwan su kawai wani ya zo wallahi aka maka Allah yana ta yin Qur'ani nan dan Madina ya san ba gidan ka ake bugawa ba sayarwa ake a kasuwa amma tunda na addini ne shi ba zai da ya ba sai dai kai ka bashi tunda kana so ai addini to bashi shi ne fahimtar mutanen to a irin wannan matsalolin na rayuwa je ka can fato can gurin can lacca can wa'azi can karatu can menene ina za ka samu lokacin bincike wani lokacin sai ka fata da mutane kafin ka samu lokacin kanka lokacin karatu ko bincike naka na kanka saboda kowa akwai lokacin da za a yi karatu a gama yanzu sai wani ya tashi soke kai masa nashi nafi kadai wannan duk da kai na ya ayyuan nasu ne ware masa nashi nafi kadai wani kuma ya zo shekaran jiya jiya bai zo ba da ya zo jiya da bai zo jiya ba sai aka gamu yau a kasuwa sai aka ce kai ai jiya an ce kaza an ce kaza to ba ruwan shi kaga ya kamata ya adalci ko ya nemi kasa din ya saya ba zai rage ba sai kai masa nashi nafi kadai a karatun jiya din nan an ce kaza malam wai yaya matsalar take kaga ne ya kamata ya nemi kasa ya samu kofi din kasa din nashi ya ji ko so goma ne har ya rike ya kai matarsa a gida ita ma ta ji ya kai abokanansa a kasuwa kasai da yanka suka rasa litinike sai kuma hayaniya da ne ya danna su ji ya musu wa'azi duk ba zai wannan bayan sai ka masa karatun sa nashi kadai to shi yasa don mai wa'azi a kasar Hausa don mai karantarwa dole sai ya sha wahala kuma sai ya yi hakuri za ka kai hakuri wannan hadisin har yanzu ba ga wani ciki a kai ba ina nan kuma yana kai ba wai na manta ba ne ba.
Na'am.
haka ko alama baya nuna wani ko abin nan kura ta rashin inganci ba hukuncin da annabi bayar yake hukunta kai ba a wace tafiya ce kaba inda kyau ya hada ce hukuncin sun yi sallah kowa ya kalli kaza ya hada ce hukuncin annabi yake da sallalon ku su yi amma a wace tafiya ce ko dai masira ko kuma sariya hukuncin yana ratayewa ne da cewa masira kadai ko sariya kadai ko yana ratayewa da dimuwa dimuwa a ko'ina ko a garin da kake kai dimuwa hukuncin ya shafe ka ka fahimta da kyau ya ba da kwakwalwa yana ai kwakwalwa ce wata sa ya haka ya tabbatar cikin guda biyun nan aka faɗa masa ko wancan ɗaya daga cikin biyu ai wannan shi ke nuna amana ba na malaman hadisi yana da rama ce sariya kawai tunda hukuncin baya ratewa da sariya hukuncin na ratewa da dimuwa kuma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dama kuma yace masira kawai amma yace ɗayan biyun nan ne ya faru ko wancan sai dai ya manta kowanne ne amma ya manta hukunci bai manta hukunci ba wannan shine ainul adl kenan ko ainul insaf kenan na'am daga kai mallam shikenan sai mu hakuri yau sai gobe kuma ai idan aka ce ka tsaya a tsakiyar mutane ba ta kai sai adadin damar na hagu zo daidai wa daidai ba ba wanda yake maka haka a cikin musulunci